Manunia.
Da ta fara kirga kudaden da ce an ware ma masu bukatar musamman har hannu na saka nake ci daren take yage baki a sai kudin kwashe su za a yi
dukkan ji gwamnatin Najeriya ta ce ba ta da kudi to matsalar da ta shafi ordinary talakan da ya ba ta kuri'a ne ya zabe su amma matsalar da ta shafi su ba ka jin babu
wasu ƴan Najeriya kenan ke nana ta na kasan da suke gani akan idda gwamnatin Najeriya kan nuna karfi sai dai kuma shi tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Lamido lallas ƴan jam'iyyar APC yayi musamman dai masu daddagewa cewa lalle jam'iyyar PDP ta yi wa 'yan Najeriya laifi ne.
Eh wurin da ake nawa kanin Chifu Bankusu da kuma Peter Obi wallahi ban sani ba. Amma mutum bari shiga takwas da kalla ga cewa shi ne yakin ya kawo nima a Najeriya, ya kawo zaman lafiya a Najeriya.
Game da hukunce-hukuncen kotunan zaɓe a Najeriya kuwa muhawara tsakanin masu ratsaki ce take ƙara zafi.
Lalle abin da ya faru da 'yan majalisun jihar Plateau sun yi asarar kujerunsu saboda ba halinsu wuce zuwa kotun koli.
Mataki na uku kotun koli mutane sun ga cewa lalle ayin gaskiya
waɗannan fa wani tsagi muka tsatsago cikin miliyoyin da za ku yi a cikin wannan shiri na manuniya mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan baje bayani harafi bayan harafi shiri na 153 cikin jerin shirin manuniyan da duk safiyar juma'a ne ku masu sauraro kukan yi mai dafifi maiwa kuma dafifin amana danne kujerin siyasar da masu bukata ta musamman ke sare a gwamnati a Najeriya ne yasa suka fara korafi shugaban kungiyar masu bukata ta musamman arewacin Najeriya Malam Yari Suleiman Ibrahim ya ce suna cikin damuwar ganin yadda ake taruwan mukaman siyasa a Najeriya amma su an bar su babu koda yayyafi
dokar kasa ya bamu daman cewa duk wani suna dandan da shugaban kasa zai yi ko kuma gwamnatocin mu na arewa ya ce bamu kashi 5 cikin 100 to amma abin damuwar mu anan shine har yo shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu har yanzu ya gagara a samar da wannan doka na masu bukata na musamman don akalla kamata ce muna da ministoci guda 2 idan ka duba arewa wanda muka fi yawan masu bukata na musamman muka fi yawan bada ƙuri'a amma har yau bamu san menene makomar mu a siyasance ba
amma an ce muku ofishi na musamman ai na mai taimakawa
na sani ai wannan takarda na wadda aka mishi ofishin mai ba taimakawa shugaban kasa ai ni na rubuta takardar amma abinda dokar ta ce kashi 5 yanzu shugaban kasa ya ne dan da guda nawa yanzu ka duba abinda sa muke yawan koka cewa dole sai ai muna minista ka duba kwanan na shugaban kasa ya dakatar da minista na jin kai ministan nan ta hada mu ranar 6 ga watan 12 a Abuja ta tabbatar da cewa akwai kudade mahaukatan kudade an ware ma masu bukatar musamman har hannu na saka nake ci daren take yage baki a sai kudin an hada su ne kwashe su za a yi so da kashe sa inda muna da ministry din mu ma ka san mun san wanda zamu je mu to me shi muna son wannan kashi biyar dokar
ta ku kuna so a ba ku kun shiga harkar siyasa kuma kuna da gugaggun da za su iya rike makam
ai ina son tabbata muka a Najeriya ko shugaban kasa ka bamu zamu rike
shi ma dai malami a kolejin ilimi ta tarayyar Najan da ke Zaria Dr. Suleiman Lawal ma da cewa yake an gama raina wa talakan Najeriya wayo tun lokacin da aka ce an cire tallafi
kaci yau an cire tallafin man fetur amma an zo ana baka mudun shinkafa ko kwano 1 2 3 na shinkafa abinda ba zai dauke ka sati ba shi kuma wancan tallafi da ake magana duk shekara za a sa shi a annual budget ma'ana za ka ribance shi a tsawon wata 12 so shi kuma wannan da za a baka bai wuce ka canye shi a kwana 3 ba so ka gaya min don mi hankali zai dauki wancan abinda muke so a biya muna tallafin man fetur a dawo da shi talaka ya samu sauki da sa'ida
ana magana ba kuɗi ina magana dawo da tallafi
bai yiwa a ce ba mu da kuɗi duk lokacin da gwamnatin Najeriya take gaya ma talaka babu kuɗi tana yaudaran shi ne matsalar sayan jirgin ruwa na shakatawa na shugaban kasa Tinubu ba a san babu kuɗi ba sai ya ma ƴan majalisu motoci ba a san babu kuɗi ba sai ya ma matar shugaban kasa motoci na alfarma ba a san babu kuɗi ba kuma ba ma constitution bane is unconstitutional matsalan ba ƴan majalisu kuɗi na hutun kinsa mace da sabuwar shekara gwamnati ba ta san babu kuɗi ba amma matsalan da za a sa ma talaka a man fetur a bai samu sauki ya sai litar da sauki ya je gona ya samu abinci kasa ta wadata nan babu kudi to saboda haka dukkan ji gwamnatin Najeriya ta ce ba ta da kudi to matsalar da ta shafi talaka ordinary talakan da ya ba ta kuri'a ne ya zabe su amma matsalar da ta shafi su ba ka jin babu
kamar da caccakar da tsohon shugaban riko na jam'iyyar APC a Najeriya BC a Kandai wa jam'iyyar PDP kuwa tsohon gwamnatin jihar Jigawa Alhassan Lamido ne ya ce ai duk dan Najeriya ya san jam'iyyar da ta koya wa talakan Najeriya kamun kifi
wannan da ake nawa kanin cifo Onkosu da kuma Peter Obi wallahi ba sani ba babu laifi in sun yi babu laifi amma shi bisa Kandai da ke cewa ta PDP annoba ce shi mai masa afuwa to dai shi tsore ne na kare manta sannan haka ina ji kasu manta cewa da 1999 da 2003 da 2007 da 2011 kurun PDP da kadai sun fi duka sauran jami'an kawai aka dasu saboda haka duk dabara mai dabara duk waye mai wayo cewa ita APC da aka fara nufin nan ba ta haifuwa saboda haka sai da aka samu mutanen PDP da Obasanjo suka san ribar jansa da Atiku suka rake su tambuwal Saulai Adamu da sauran gwamnatin PDP suka mara APC baya aka haifi ainihin gwamnatin Buhari abin da ke abin da manta shine gwamnatin Buhari yar PDP ce amma ta rumdace saboda haka domin idan yar ramance gwamnatin kai Buhari ya kasa yin komai saboda haka tun ba zo ba zai koyi ba nan bizin ta sai ta cewa da ba ai wannan gamin kan bisa ba dan PDP ba da ba wannan gwamnatin Buhari so da ka tsofa ne ke da musamman PDP da inda tayi da kuma wanda tayi na hadin Najeriya da mallakin Najeriya wanda aka zo aka ce ba a so aka zo aka kafa APC aka debo mutanen PDP dukkan manyan PDP aka zo gwamnatin Buhari mutum Buhari shiga tabbas ka kalla ga cewa shine kin ya kawo nima a Najeriya ya kawo zaman lafiya a Najeriya ya kawo dukiya a Najeriya me yi matsayin arewa a yanzu a cikin mulkin Buhari
tun bayan nasarar da gwamnatin jihar Plateau a gaban kotun koli wasu ƴan kasa suka fara cewa to ai kenan karbe kujerin ɗan majalisar da aka yi a gaban kotun ɗauka ƙara ya nuna shukar da aka yi akwai kofi sai dai kuma masani karkokin shari'a ko mai sharhi kan al'amuran da kan kai komo barista Elsbar Abubakar ya ce ai tunda shari'ar ƴan majalisar ƙasa tana ƙarewa ne a gaban kotun ɗauka ƙara shikenan ƴan majalisar jihar ta Plateau sun riga sun hau kan kifi
lallai abin da ya faru da ƴan majalisun jihar Plateau musamman waɗanda suka yi shari'un da ya tsaya a kotun ɗauka ƙara ta Najeriya sun yi asarar kujerunsu saboda a tsarin doka shari'arsu tana tsayawa ne a kotun ɗaukaka ƙara ba halinsu wuce zuwa kotun ƙoli ya nuna kenan cewar sun yi asarar kujerunsu dalili shine kotun ɗaukaka ƙara ta Najeriya ba ta da dama a doka ta yi abin da ake kira reviewing amma review ɗin da za ta yi review ne na shari'un da ita ta yi da kanta ta ga ta yi kuskure in wata shari'a ta zo gabanta sai ta yi abin da ake kira review to kaga kenan kotun kolin ba ta ma da daman ta kalli waɗannan shari'un sun dai yi asaran kujerunsu sai dai su jira gaba kamin nan za a yi ta kiraye-kiraye cewar lallai abin da ya kamata shine a faɗaɗa dokar yadda shari'ar ƴan majalisa zai kai ga kotun koli waɗannan kiraye-kiraye da za a yi don a kauce ne ma irin wannan abin da kotun ɗaukaka ƙara ta Najeriya ta yi da irin asara da baƙin ciki da aka sa a zukatan waɗannan ƴan majalisu da waɗanda suka zaɓe su
shi kuwa tsohon gwamnatin jihar Kabin da ɗan Masar Jan Tare Najeriya ne yanzu sanata Muhammad Adamu Aleru cewa yake hukuncin kotun kolin ya buɗe wa shari'ar Najeriya ne wani sabon shafi
an fito da sakamako musamman da tribunal higher court da court of appeal an samu korabe da yawa wanda ana ganin cewa ba ya dalci ba amma alhamdulillah da aka zo mataki na uku kotun koli mutane sun ga cewa lalle ayin gaskiya wasu wanda ba yi musu abin da suke so ba suna ganin ba su jaddin wannan ba amma ina ganin akasar da mutane sun ji dadin musamman akan abin da faru a Kano kan abin da faru a Plateau kan abin da faru a Zamfara kan abin da faru a Abia har ma Lagos
shikenan wannan yayi daidai
shikenan ba ni da aji kenan in ba muka abin da kake so sai ka hakuri
to demokradiyar kenan saboda haka ta yi wa demokradiyar
to idan demokradiya ta ba dama cewa idan baka amince da sakamakon zabe ba kana iya alubalancin zaben nan a kotu akalla cikin waɗannan guda uku za ka samu adalci
saboda haka kai kana ganin ana kan tafarkin demokradiya daidai kenan
wani da gaske dama demokradiya jihe uku ne akwai jihen zakasuwa jihen yin doka akwai kuma ita kotu kuma a gaskiya yayin ƴan jarida suna taimakawa ƙwarai da gaske duk abin da an na gyara sashen ƴan jaridu suna tsaye su ga cewa an yi wannan gyara in ma akwai wanda ya zalunci mutane ƴan jarida suna tsaye su ga cewa an hukunta su a gaban kuliya
to duka iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu da mun iko cewa kwarkin da aka keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya tunda dokar ƙasar ta riga ta sanya musu waƙafi domin kowa daga juma'a nan ma saura kwanaki kudi 1225 ne dukkanin shugabannin da aka zaba a Najeriya su yi sallamar sakin kudin da suka dafe dukko da yake akan waɗannan kujeru ne suke ganin suna samun abin hasafi kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da cikin su babu wata maganar cin zarafi ni Isa Lodi kara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na Manuniya.